to
home is under control.
Ansa dokan hana yawo daga karfe nawa zuwa karfe nawa ne?
Daga karfe 3 na rana zuwa 6 na safe.
Dalilin da yasa aka kafa wannan dokan hana yawo din, me dalili?
Don dan tashin hankalin da aka samu da safen nan ne.
Tashin hankali tsakanin waye da waye ne?
A'a, dan hartsi kawai aka dan samu da safe. Sanadiyan bi na yaran nan kwanakin baya.
Yanzu ku wani gargadi kuke yi wa mutane?
To, ku waje je cikin gida ce ba? Ku zama masu bin doka da oda. Tunda akwai curfew kam, ya kamata kowa yana gidan shi.
A gefe guda kuma, shugabannin addinai a jihar Gwamben sun gargadi matasa da su guje wa duk wani abin da zai kawo tashin-tashina a tsakanin al'ummar Gombe. Reverend Abare Kalla, shugaba ne na addinin Krista, ga abin da ya ce.
Na gaya musu a churches da pastors na taras, na ce musu a cikin irin wannan yanayi. Tunda abun ya faru kuma waɗanda suka wannan abun su ma ba sa nan, to da waye za a je ana fada kuma? Waye kuma ana neman ya biya rayukan da aka kashe din? Dole ne a dawo da hankali, ba za a hadu kuma ana ci gaba da yin abin da zai kawo tashin hankali a abin da ba mu ci ba mu sha ba. Yanzu waɗanda suka samu kansa cikin hatsarori ba su san da hawa da sauka ba. To daga gidan rediyo haka nake yanzu haka muke fita kenan, mu yi ta jan hankalin al'umma, muna kiran su ta Allah sai da abun haka. Ba ma so mu ji wani abu kuma ya taso da zai kawo damuwa cikin al'umman Gombe. Mun san Gombe da zumunci da zamantakewa, ba mu da wani damuwan da za a zo ana kawo mana abin da ba mu san su ba.
Alhaji Usman Gurama shine sakataren hukumar Alhazai, ya bayyana takaici dangane da faruwar hargitsin na safiyar yau, inda ya ce an kona masa masallacin da ke gidansa.
To yau za su tafi bisino, sai suna tafiya hanya suka yanke suka fara haffasa masallacin, wanda ni da nake magana da kai ni na zama wanda ya shafi da abu, domin gidana yana kan wannan hanyar, kuma akwai masallaci a cikin gidan. Suka fasa yanzu haka da nake magana da kai, iyalai na ba sa gida domin an kwashe su, domin ni kaina ina hanya na ta tafi waka ci riga sa dokar ana fita da ƙarfe 3:00. So shine na yadda zango abuci zan kwana yi so gobe sai ka isa birnin ta zo Kano. Kiran da nake shine in al'amari ya faru irin wannan, su shugabanni na duka bangare ya kamata su kai zuciya nesa su dubi menene umul khabais na abu, sannan in ma za a dauki mataki a dauka tun akwai hukuma, ba a dinga irin daukan wannan daukan doka a hannu ba ana yi ba. To yanzu kaga inda an ci zame da martani tun abun ya lalace. To kuma gaskiya gwamnati ta yi kokari ta maza-maza ta sa wannan doka tun da wuri, domin kafin abun ya lalace. To wannan dai shi da kiran mu, ya kamata su shugabanni su ja kunnuwan yara, domin kada a dinga saurin daukan hukunci a ruwana irin wannan abubuwa.
Sai dai kuma bincike dangane da batun na nuni da cewar ƴan ƙungiyar Boys Brigade ɗin guda 8 ne suka rasa rayukansu, a yayin da shi matuƙin motar da ya janyo sanadiyar mutuwar ƴan Boys Brigade ɗin tare da abokinsa su ma an kai su lahira. Abdulwahab Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.